بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد يجمع الله بالوقت شكرا أو نوعا من النعمة التي توجب شكرا أو المهنة التي توجب صبرا، كما أن 17 شهر رمضان فيه كانت وقعة بدر، وفيه كان مقتل علي. وأبلغ من ذلك أن يوم الاثنين في ربيع الأول موليد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هجرته وفيه وفاته. والعبد المؤمن يبتلى بالحسنات التي تسره والسيئات التي تسوءه في الوقت الواحد ليكون صبارا شكورا. فكيف إذا وقع مثل ذلك في وقتين متأكدين من نوع واحد؟ ويستحب صوم التاسع والعاشر ولا يستحب الكهر. والذين يصنعون من الكهر من أهل الدين لا يقصدون به مناسبة أهل البيت وإن كانوا مخطئين في فعلهم. ومن قصد منهم أهل البيت بذلك أو غيره، أو فرح أو استشفى بمصائبهم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجل. لما شكا إليك العباس أن بعض قريش يجفون بني هاشم، وقال: إن الله اصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وروي عنه أنه قال: أحبوا الله بما يبلوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. وهذا باب واسع يطول القول فيه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا أولا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمو ديبو أنا قوفر كورا أتكين غرن كتنا أيو يمتين تلاتة 20 ga watan Zulqa'ida, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, kuma wanda yazo daidai da 18 ga watan 10 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraq, wanda wannan shine darasinmu na 41 a jerin gwanan majalisanmu na wannan masallaci. Wannan shine na 155. Malam yake cewa: wa qad yajma'u Allahu fil waqti shakhsan aw naw'an min an-ni'mati allati tujibu shukran aw al-mihnati allati tujibu sabran. Wato Ubangiji Allah ta'ala yakan hada a lokaci guda, ya hada wani bangare ko kuma wani nau'i na ni'ima wacce take wajabta godiya, ko kuma wata jarrabawa wacce take wajabta hakuri. Kama anna 17 shahr ramadan, kamar yanda 17 ga watan ramadan, fihi kanat waqa'atu badrin, a cikin sa ne aka yakin badar. Wa fihi kana maqtalu ali, kuma a cikin sa ne aka kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Wa ablagu min zalika, abinda ma yafi wannan, anna yawmal ithnain fi rabi'il awwal maulidun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, ranar litinin tawatar rabi'ul awwal a cikin ne aka haifi annabi sallallahu alayhi wa sallama. Wa fihi hijratuhu, a cikin sa ne yayi hijira wa fihi wafatuhu a cikin sa ne yayi wafati wal abdul mu'minu yubtala bil hasanati allati tasurruhu bawa mu'mini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai was sayyiati allati tasu'uhu akan jarrabe shi da munanan abubuwa da za su bakanta masa fil waqtil wahidi a lokaci guda liyakuna sabbaran shakuran dan ya zama mai yawan hakuri mai yawan godiya fa kaifa idza waqa'a mithlu zalika fi waqtayn muta'addidayn min naw'in wahid to yaya zancen zai zama ya lamarin zai kasance idan nau'i ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ya faru a lokuta daban-daban guda biyu mallaka yana magana kamar yadda kuka sani akan batun abinda ya shafi ya samu wasu ahlul baiti kamar sayyidina Husaini da kuma sayyidina Hassan irin jarrabar da Allah madaukakin sarki yayi musu da yayi musu ne dan ya dauka kamar tabasu ya dauka ka darajar su ya ninninka musu lada ya kai su ga matsayin babba a ranar gobe kiyama a cikin aljanna wannan ta sa ubangiji madaukakin sarki ya karrama su da shahada ta hanyar da ya ga dama wannan ba shi yake nuna ya dace a riki wannan yini ko wannan rana ko wannan wata ko wannan shekara da zama shekara ce da za a rika nuna bakin ciki da za a rika bukukuwa a ciki ba domin ubangiji madaukakin sarki yana yin wannan ne dan ya gwada hakurin bawa ko kuma ya ga ainihin godiyarsa idan abin ya kasance abu ne na faranta rai mallaka yace ubangiji yakan hada wa mutum guda a lokaci guda ko ya hada ga mutum guda ko a lokaci guda ubangiji ya hada masa nau'i na ni'ima da kuma nau'i na jarraba wato ubangiji ya sanya wata ni'ima da za a yi alfahari da ita ta faru a cikin wannan lokaci kuma a dai irin wannan lokaci kuma a samu wani abu wanda yake mai bakanta rai ne mai tayar da hankali ya faru a cikin dai irin wannan lokaci ubangiji dai yana yin wannan ba dan komai ba dan ayi godiya ga abin da ya faru na faranta rai mai dadi da ya samu mumini kuma ayi hakuri ga abin da zai faru na bakanta rai wanda zai samu mumini mallaka misali da watan Ramadan 17 ga watan Ramadan sa 17 ga watan Ramadan ne aka yi yakin Badar wanda muminai suka yi farin ciki da abin da suka samu na nasara da mulkushe kafirai da rabuwa da suka yi akan kafirai waɗanda suka fito da su daga gidajen su suka mamaye duka dukiyoyin su wanda ubangiji ya ce wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah wannan rana ce da mu'mini suka yi farin ciki ubangiji ya kirawo ta yawmal furqan ranar tantancewa da bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin rundunar Allah da rundunar shedan da haka rana ce ta farin ciki a ranar mu'minai sun yi farin ciki da nasarar Allah da ya ba su a kan abokan gabansu wanda wannan ya zama izza da ɗaukaka gare su a duk cikin faɗin ƙasashen larabawa a wannan lokaci wanda ya kasance ana alfahari mutum yana alfahari yana jin daɗi kasancewar da shi aka yi yakin Badar har ma akan yi wa mutum take idan an so masa kirari a ce da shi Al-Badari idan mutum ana so a yi masa kirari a kururuta shi sai a ce da shi Al-Badari wato wanda aka fafata yakin Badar tare da shi saboda rana ce ta farin ciki rana ce ta izza ta daukaka rana ce da mu'minai ba za su manta ba kuma rana ce wacce ta zama yawmun fasil fi tarihi al-islam rana ce wacce ta raba gaddama a tarihin musulunci tun daga wannan lokaci sauran wato kabilu na larabawa waɗanda da suke yi wa musulunci gani-gani tun daga wannan lokaci suka maida kukakensu suka shiga taitayinsu to kaga wannan ba karaman ni'ima bace ubangiji ya yi wa muminai a cikin wannan lokacin 17 ga watan Ramadan kuma idan ba a manta ba a tarihi a 17 ga watan Ramadan kuma aka shi sayyidina Ali kaga dukkan masoya waɗanda suke kusa da shi da dukkan al'ummar muminai na duniya duka sun yi bakin ciki da abin da ya faru domin kashe khalifa musamman ma ɗaya daga cikin zababbun wato sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ɗaya daga cikin manya wanda shine rabi'u khulafa'ir rashidin, a ce an yi masa kisan gilla kuma da ta hannun wani wanda yake da awar shi musulmi ne, ka san wanda ma bukanta makrai, wato in wani ne ma can daga waje to za a ce daman al'amarin tsakaninmu da su gaba ce, wanda daman in ɗaya nasara akan ɗaya daman haka za ta faru. To a'a, daga wani ne daga cikin mutanen da ake ganin musulmi ne ana tare da su, amma suka yi masa wannan kisan gilla. Kun ga lokacin da aka soki Sayyidina Umar da ya tambaya musulmi ne ko ba musulmi, aka ce ba musulmi bane, sai ce to nagode Allah da bai sanya mutuwa ta a hannun mutum musulmi ba. Shi kaga wannan shi kansa wani abu tashin hankali ne, a ce musulmi ne kuma ya kashe khalifa, khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shugaban musulmi gaba daya a lokacin. To wannan musiba ce ga al'ummar musulmi a lokacin, wanda ta girgiza su ta tayar musu da hankali, kuma ta faru a cikin 17 ga watan Ramadan, wanda a shine kuma Allah ya bawa musulmi izza a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga a lokaci guda abubuwa biyu sun faru, daya abin farin ciki, daya kuma abin bakin ciki. To shine annaka shine Ibn Taymiyyah yake faɗa, yace to Allah yakan yi wannan, ko ya hada wa mutum abin farin ciki da abin bakin ciki lokaci guda, ga farin ciki ga bakin ciki duk yana wannan. Yace abinda ma yafi wannan, ga misali, wato misalin da yafi wannan ma shine ranar Litinin a watan Rabiul Awwal, watan Rabiul Awwal ranar Litinin bai tantance kwanan wata ba, saboda wannan akwai sabani da yawa a cikin a tsakanin malamai, a ce sha nawa ne ga watan Rabiul Awwal aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai rigingimu da yawa, duk da dai wasu sun makalkale wa 12, to ba wannan ce kawai magana ba, wasu maganganun da ba, shi yasa bai kawo wannan ba. Kaga na Badar wannan wani abu ne tabbatacce ba jayayya, 17 ga watan Ramadan aka yi yakin Badar, 17 ga watan Ramadan aka yi Sayyidina Ali, to wanda ya ambaci kwanan wata, amma anan sai ya ambaci ranar da wata, amma bai faɗi kwanan wata ba, saboda duk wanda zai iya faɗa kuma wani zai iya masa jayayya a kai. Wannan kuma yana daga cikin hikimar Allah da kuma kasancewarsa Allah, ya san cewa za a samu waɗanda za su mai da ranar biki, to sai Allah ya batar da ranar ma har ya zama da ma ana jayayya. Kaga in kai biki, to shi yasa ma watakila da yake abin duk ba ya da kan gado, sai aka wayi gari duk watan ma kawai maulidi yake. Saboda haka in baka canka ba a wannan ranar, ka canka a ta biyu, baka canka ba, to abin kaga sai za a canki, har ma aka fito da taron wata da rakiyar wata duka. To duk wannan yana nuna ba shari'ar Allah ba ce, in shari'ar Allah ce za ta zama tana da wani tsari guda ɗaya, kowa dole ya bi. A shari'ar ba ta taɓa kawo abu ba haka kawai, kowa ya rika shaci faɗi, kowa kawai ya rika kirdado yana kintata, shari'a ba ta taɓa zuwa da haka ba. Sai dai ta muku tsari, ta ci to ga yadda take so ku yi salloli, ga lokutansu, ga lokacin farawa sallah, ga lokacin ƙareta, ga adadin raka'o'i yadda ake so ka yi, ga inda ake so ka kalla, ga irin gurin da ake so ka yi sallah. Sai da ko dai kana son sallah ta zama karɓaɓɓiya gurin Allah, to ka yi haka ɗin, ba ka da damar da za ka canza. To kun ga wannan alama ce ta take nuna cewa wannan shari'a ce daga Allah yake. Amma in ka ga an bar mutane kawai kowa ya yi ta harigido, wannan ya yi nan, wannan ya yi can, wannan ya kaɗa, kuma ba wanda ya sai tsawata ma wani, akwai wanda zai tsamata wani mai 12, zai tsawata mai 13 ko mai 14 ko mai wata cikakke, zai tsawata mai wanda baya cikakken wata. Kaga ba wanda ya sai tsawata ma wani, tunda dukkanmu ba wai samu, in ka tsawata mun ni sai wai samu, kai wai saka, to kai wai saka, to kaga ba wanda zai iya kawo wani nasibi da yace ayi. To wannan yana daga cikin hikimar Ubangiji da watakila yasa ya batar da ranar. To amma ranar Litinin wannan tana nan, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake azumtar ranar Litinin, kuma aka shar'anta azumi duk Litinin, ba wai sai ta watan Rabiul Awwal ba, duk ma Litinin kawai. A ciki aka haife shi, a ciki ya hijira, aka yace a ciki aka haife shi, a ciki aka aiko shi, a ciki aka haife shi, a ciki kuma aka aiko shi. Ranar Alhamis kuma a lokacin ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah, ya ce kuma ina sha'awar a kai ayyukana zuwa ga Allah tare da azumi a ciki. To wannan ita ce sunna, kuma sai ka ga mutane aiki wannan ɗin, ga abinda Annabi ya ce a yi an ki, kuma an kawo wani sabo ana yi. Wannan shi ne zai baka mamaki ga sha'anin bid'a. Dama ita bid'a in za ta zo to sai ta kawar da wata sunna sannan ta samu gurbin zama, ita ma sunna in ta zo to fa sai ta kawar da bid'a sannan abubuwa za su yi kyau. Amma ba za a yi hada sunna bid'a ba lokaci guda, abu guda ɗaya sunna ne kuma bid'a ne, su gauraya su haɗe ba za su yi ba, sai dai ko sunnar ko bid'ar bid'a din. An fahimta? To shi yasa anan Ibn Taymiyyah bai ma ambato rana ba, sai ambaci bai ambato kwanan wata ba, sai ambaci rana da kuma wata. Shi anna yawmal ithnain fi rabi'il awwal maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, a ciki aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan babban abin farin ciki ne ba karami ba ga duk duniya, domin me wanda zai kubutar da duniya ya cece ta daga duhun jahilci da shirka da barna da take ciki, ya Allah ya kawo lokacin sa, gashi an haife shi. Kaga wannan abin farin ciki ne. Sannan a ciki yayi hijira, wanda hijira ita ma ta zama abin nan hadas ne fasil fi tarihi al-islam, domin tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira to shike na musulunci kuma yayi karfi, domin ma'anar hijira shine annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya kafa daular sa, ya samu daular sa wanda shine al-qa'idul a'la, shine komanda abin nan na koli ga dukkan wani wanda yake karkashin wannan daula, kuma dole ne ayi biyayya ga umarnin sa, har ta wanda ba musulmi ba dole ne su kiyaye dokokin musulunci a ciki. Kaga ya samar da daula, kuma wanda daga nan ne kuma hasken ya shiga fantsama ya watsu ya shiga ko ina duniya, har aka dawo kuma aka yi fato Makka. Makka ita ma ta zama karkashin daula ta musulunci. To kaga wannan shi ma ita kanta hijira wani abu ne wanda a tarihi babban abu ne da Allah madaukakin sarki ya soyawa musulmi da shi na daukaka da nasara da izza. Shi ma kaga abin ciki ne, wa fihi wafatuhu, a ciki kuma ya rasu. To kuma kaga wannan ba abu ne da ya faranta wa sahabbai, yayi wa sahabbai dadi ba. Yau su wayi gari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, sun saba dukkan wani abu da ya taso karami ko babba za su ruga samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su gaya masa, shi kuma ya ce ga yadda za a yi. In wani abu ne ya daure musu kai wahayi ya sauka, Ubangiji ya ce ga yadda yake so ayi. To kwatsam rana aka sai kawai aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, wanda wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai suka rude, har sayyidina Umar kissa mashhuriya, wanda saboda rudewa yake cewa duk ma wanda ya take cewa manzo Allah ya rasu to za a yi bashi dan zai tsinke masa kansa. Sai da sayyidina Umar yazo yayi hudubar sa, sayyidina Abubakar yazo yayi hudubar sa shahararriya, ya nuna musu musulunci yana nan. Komawar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijin sa dama wannan wani abu ne da alqur'ani ya riga ya ba wa sahabbai wannan fadakarwar da tarbiyar, su fahimci cewa annabi ba ya zo zama cikin su ba, akwai ranar da zai koma ga ubangijinsa. Sai dai idan ya koma ga ubangijinsa wannan ba shi yake nuna musulunci ya zo karshe ba. Wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta aw qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaini falan yadurra allaha shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin. Ubangiji ya gaya musu cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face manzo ne, kuma manzanni da yawa sun shude gabanin sa, ashe yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai ku juya ku bar addinin. Allah ya nuna musu cewa shi addinin sa bai rataya shi da gangar jikin wani ba, ta yadda idan babu wannan mutum a tsakankanin al'umma shikenan addinin shi ma babu shi, a'a addinin shi yana nan, kuma Ubangiji shi ne mai addinin, kuma shi zai ci gaba da yada addini ya tsaya, ya ci gaba da tsari shi. To sayyidina Abubakar dai zo ya karanta musu irin waɗannan ayoyi nan da nan, kuma sai sayyidina Umar ya dawo hayyacin sa ya fahimci cewa haka ne abin, haka yake. Shi kansa yayi mamakin ya aka yi a wannan lokacin bai tuno waɗannan ayoyin ba. Akwai sanda sayyidina Abubakar da Umar kamar da yake cikin Sahih Bukhari suka je suka samu Ummu Ayman wacce ta shayar da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yaro, suka same ta a gida tana kuka. Sai suke cewa me yasa ta kuka? Sai tana kuka saboda Annabi yayi wafati ya rasu, wannan shi yasa ta kuka. Sai to shikenan sai ki kuka bayan Allah ya ya zabe shi ya daukaka shi zuwa gare shi ma'ana ya tafi zuwa ga mafi soyuwa a gurin sa to zai ya hadu da wanda ya fi so ubangiji ya zabe shi ya mai da shi zuwa gare shi ai ba abin aikuwa bane sai ki cewa abin da yake sa ni kuka shine wahayi ya yanki alaka take tsakanin kasa da sama yanzu ta daka ta tsaya babu kuma sauran wahayi da zai saki sauka wannan shi yasa nan sai kenan sai suka fahimta suka fahimci dalilin kukan ta su ma sai suka fashe da kuka ashe kaga sahabbai sun damu kwarai da gaske ana sai ke cewa duniyar gaba ɗaya ta rikice mana ta canza mana wai yau mu ne da hannunmu muke iban kasa muna zubawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwace cikin kabarin sa mu ne yanzu mu rika tura masa kura da kasa muna rufe shi yace tun daga lokacin duk duniya ta yi mana wani iri muka ga duk ta canza mana kaga ashe ranar wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ya tada wa sahabbai hankali wanda ake cewa duk sanda wata musiba ta same ka to ka tuna musibar da tafi kowace musiba shine rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da barin sa duniya wannan ya fi komai tashin hankali da ciwo to in har an yi hakuri da wannan to kaga ba wata musiba kuma da za a kasa yin hakuri akan ta to shi yasa anan Ibn Taymiyyah ce to wannan ya fi koma wannan misali da zaka kawo a lokaci guda a wata guda ne waɗannan abubuwa da farin ciki da na bakin ciki duk suka faru to kaga idan zaka yi farin ciki to da me ba zaka yi bakin ciki ba in zaka yi bakin ciki da me ba zaka yi farin ciki ba kaga kuma zaka hada farin ciki da bakin ciki lokaci ɗaya ba to kaga duk abin ba yana nuna abin nan ba abin da yake bukata irin wannan shine ka yi hakuri ka jure idan abin bacin rai ne in kuma abin farin ciki ne ka yi godiya wannan shine abin da ake bukata ubangiji yakan yi wannan shine mala yace wal abdul mu'min yubtala bil hasanat allati tasurruhu bawa mu'mini akan jarrabe shi da kyawawan abubuwan da za su faranta masa rai was sayyiati allati tasu'uhu fil waqti al wahid sannan da haka nan da sayyiat munanan abubuwa marasa dadi masu ciwo da ubangiji jarrabe shi da su wanda za su bakanta masa rai a lokaci guda li yakuna sabbaran shakura dan ya hada wadannan sifofi guda biyu as-sabr wa shukr wanda gaba ɗaya jumlar addini gaba ɗaya tana tattaruwa ne a cikin wadannan kalmomi guda biyu ko wadannan sifofi guda biyu as-sabr wa shukr as-sabr wa shukr wadannan sune suka hada addini gaba abin nan jumlar ta gaba ɗaya zaka iya tattare shi cikin wadannan kalmomi ko sifofi guda biyu hakuri da godiya shi yasa ubangiji ya rika hada su a aya ayoyi daban-daban inna fi zalika laayatu likulli sabbarin shakur likulli sabbarin shakur a gurare daban-daban kamar yadda mun yi ishara da akan wannan a cikin karatunmu na Tufal Iraqiya wato ubangiji yake hada as-sabr wa shukr lokaci guda inna fi zalika a cikin wannan akwai aya likulli sabbarin shakur ga dukkan wanda yake mai hakuri ne sannan kuma mai godiya ne hakuri kala uku ne hakuri akan da'a ga ubangiji mutum ya yi hakuri ya yi wa Allah da'a as-sabru ala ta'atillah mutum ya yi hakuri ya bi Allah akan abin da ya ce ya bi shi ya ki zuciyarsa ya ki shaitan sannan as-sabru an ma'siyatillah ya yi hakuri ya bar saba wa Allah abinda Allah baya so kada ya danna zuciyarsa akan wannan sannan kuma as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima ya yi hakuri bisa kaddara ta ubangiji da za ta same shi mai ciwo waɗannan in ku kula wannan nau'uka guda uku na hakuri kaga duk sun hada addini gaba daya ba abinda kuma ba zai shiga ƙarƙashin waɗannan to hakuri akan kaddara iri biyu ce akwai hakuri akan kaddarar ubangiji wacce bawa ba shi da zabi a kai wanda bawa shi da kansa ya san cewa kaddara ce ta ubangiji kamar rashin lafiya bawa ya san rashin lafiya wani abu ne daga Allah to anan bawa yakan yi hakuri istiraran aw ikhtiyaran ko ya ki ko ya so ko da sansa ko da kinsa dole dai ya hakuri ya san wannan daga ubangiji yake ko bisa wata halitta da ubangiji ya yi masa wato ya yi shi mummuna cikin mutane kaga ya san ba laifin kowa bane dan haka dole ya hakuri kaddara ce haka ubangiji ya ga dama yayi shi ko yayi shi talaka fitik ya buga ba sa'a duk inda ya sa kafa baya nasara to wannan kaga dole ya hakuri ko ya ki ko ya so gare ya hakuri ma da zabin sa domin Allah ya bashi ladan hakuri amma ba yadda zai to akwai da zai ba yadda zai akwai kuma hakuri akan abinda wani zai yi maka na cutarwa wani zai cutar da kai kai hakuri to wannan shine mai wuya wancan yafi sauki na farko domin wannan ga kasan cewa wani abu ne daga Allah ne ba wanda zaka yi rigima da shi amma na biyu ka san wani ne ya cuce ka wani ne ya yayi maka kazafi ko ya ci dukiyarka ko yayi maka dai wani laifi da ka ji ciwo kwarai da gaske to kaga anan ba kowa yake iya hakuri anan ba zai iya hakuri a na farko amma na biyu ba lallai hakuri ba wannan sai annabawa da siddiqai da salihai su ne suke iya hakuri akan wannan kaso na biyu ko nau'i na biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan an masa abu wanda ya bakanta masa ko na baci yakan ce rahimallahu musa laqad uziya bi aksara min hadha fa sabr Allah ya ji kan annabi musa an masa abin da yafi wannan kuma ya hakuri to wannan hakurin shine mai wahala shine yake bukatar abubuwa da dama da za su taimaka wa mutum ya koye shi ko ya zama mai hakuri din kamar ya fahimci cewa shi kansa mutumin da ya cutar da shi bai iya samun yin wannan ba sai da kaddaran Allah anan ma kamar yanda ya hakuri akan nau'in farko da cewa kaddara ce ta ubangiji to wannan ma akwai kaddarar ubangiji din a ciki ubangiji ya so ya kaddara wannan har ya cuce shi to wannan in ya tuna cewa kada ya kalli aikin mutumin ya kalli aikin ubangiji to sai ya hakuri ya jure sannan ya tuna cewa ubangiji yakan iya jarrabarsa wani lokaci saboda laifinsa shi kansa yana da wani zunubi to wannan zunubin yasa ubangiji ya yi masa wata jarraba ta hanyar wani mugu azzalimi ya cuce shi dan a yi masa hannunka mai sanda gyara kayanka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ubangiji yace duk musibar da ta same ku ku kuka jawo kanku awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum to kaji cewa ka tuna cewa watakila akwai wani zunubi da kai wa Allah ko zadabai wanda ta sa ubangiji ya yi maka wannan dan ka farka ka dawo hayyacinka ka tuba ka daina abin da kake yi wannan zai sa watakila kai hakuri ka manta da wancan cutarwa da aka yi maka wato wani darasi ne ubangiji ya so ya nuna maka shi yasa wasu daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yake cewa in nayi laifi nakan gane nayi wa Allah laifi a tare da matata ko dabbata wato zan ga matata tana min wasu abubuwa da za su taba karta mai zai gane cewa kani na da Allah ko na ko in ga dabba tana tutsu da ni ko tana abin nan sai in fahimci cewa kai nayi wa Allah wani abu to kaga wannan darasi ne ubangiji ya baka sannan abu na uku idan ka tuna cewa ka shagaltu da tuba da istighfari akan laifinka ya fi ka shagaltu da daukan fansa maimakon ka tafi kana ta tunanin ya za ka dau fansa akan abin da aka yi maka to ka shagalta da yin tuba da istighfari da komawa ga Allah ya kankare maka laifukanka wannan shi ma zai taimaka shi ne abu na uku abu na hudu daga cikin abubuwan da za su taimaka maka ka yi hakuri lokacin da aka cutar da kai shi ne idan ka tuna cewa kai ma mai laifi ne kana neman ubangiji ya yi maka afuwa ya yi maka idan ka tuna cewa ubangiji kai ma kana yi masa laifi kuma kana son ya yi maka afuwa to in kana so ya yi maka afuwa to kai ma yi ma wasu aljaza'u min jinsil amal in ka yi ma wasu afuwa kai ma Allah zai maka waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku yi afuwa ku yafe ba kwa san Allah ne muku gafara wato kai ma kana san a gafarta maka laifinka to kai ma ka gafarta ma wani ka yafe masa wannan zai taimaka maka wajen ka koyi hakuri akan cutarwa da wani zai maka kamar yanda yana daga cikin abin da zai taimaka maka idan ka san cewa in kai shiru ka kyale ka hakura to ubangiji kuma zai bi kadin laifin da akai maka sai kamar ka ce ubangiji shi ya san abin da akai maka kai dai ka hakura ka bar masa shi kuma sai ya abin da maimakon kai kai ta tunanin ya zaka yi zaka dauka fansa in ka tashi dauka fansa sai Allah ya kyale ka da shi zaka in yafi karfin ka ya tumurmushe ka han ka kyale shi kai ka kawar da kai to shi ubangiji sai yayi maka yakin inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu sai ya tsaya yayi maka yakin karbo maka hakkinka sabanin in kai kace kai zaka karba da kanka sai Allah ya kyale ka da shi to ta kila ya kara sannan abu na gaba da zai kara taimaka maka wajen yin hakuri da juriya da kawar da kai idan ka tuna cewa wannan zai jawo maka Allah ya soka ka kara zama mahbub inda Allah والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس سوى الله يحب المحسنين idan ka tuna cewa yin wannan din Allah zai sa ya soka to wannan zai sa ka kawar da kai kai hakuri ka jure ba za ka yi tunanin daukan fansa ba sanan daga cikin abin da zai taimaka maka wajen ka zama kana da hakuri kana da juriya idan ka san cewa akwai ladan da ubangiji ya tana dan maka akan wannan san cewa in kai hakuri to akwai kuma wani lada da ubangiji ya tana dan mama sa hakuri irin ka innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab idan ka tuno cewa akwai wani lada da ubangiji zai yi baka a can sakamakon abin da ka rasa anan saboda wani ya cutar da kai to wannan sai ya saka ka manta kawai ka san cewa baka yi asara ba amma in ka tafi kana intikami kana tunani ya zaka daukan sa to shikenan zaka fanshi ladan naka tun anan Allah ya ce wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin kaga ubangiji sai ya kasa mutane gida uku dangane da abin da ake ko dai gaban aka in aka yi wa mutum aka cuce shi ko dai in ya tashi ramawa yayi sama da abin da aka yi masa wato in ya tashi ramawa to shi kuma zai rama sama da yadda aka yi masa to kaga wannan azzalimi kenan ko kuma ya rama gwargwadon yadda aka yi masa wannan shi ne al-muqtasid ko kuma wanda zai ce ya yafi wannan shi ne al-muhsin to ubangiji sai hada su duka a ayar wajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha kaga wannan ita ce darajatul muqtasidin fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin kaga aka baka dama karama wannan shine daraja ta muqtasid sai Allah ya ce man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah kaga wannan ita ce daraja ta muhsini sai kuma innahu la yuhibbu adh-dhalimin wannan ita ce martaba ta adh-dhalimai wadanda su in aka yi musu sai sun kara in kai musu idan yake ce kaman kara kan kara in maka na itaci to wannan ba magana ce ta masu abin nan in kai mun kankara zan maka na itace wato zai yi maka sama da yadda kai kai masa to wannan martaba ce ta azzalimai mataki ne na azzalimai to ubangiji sai hada su a cikin ayar gaba daya sana daga abinda zai taimaka maka kai hakuri idan ka tuna cewa in kai hakuri ka manta ka jure ka kawar da kai to duk mutane suna tare da kai bayan Allah yana tare da kai mutane duk sanda aka ce kaga wani wanda Allah ya da'awa ne masa kasa sabanin idan kana fafatkar ramawa ko aka ji ka rama to shikenan wannan abin da kake so ka samu na goyon ba mutane ba ka same shi ba sai ka duba wani ba matsayin sa bane a ce wai da wani yake rikici ka duba da Allah shikenan sai ka ga ya rasa mutanen kuma shi yasa wani in yayi maka laifi so yake maka rama saboda in baka rama ba to jama'a suna tare da kai amma in ka rama shikenan ce to ya masa ya rama sai me kuma shikenan ba magana to abubuwa da dama wanda Ibn Taymiyyah ya ambace su a cikin wata risala ta sunanta ka'idatu fi sabr sai da ya faɗi wajahi 20 wanda zai taimaka maka wajen kai hakuri nau'i na biyu, shine hakuri akan abinda mutane za su yi maka na baci, abinda zai same ka na musiba. Wannan mutane sukan yi hakuri istiraran aw istiraran, bai da za su yi, tunda da Allah za su yi fito kuma suna rikima, bai da za su yi. Amma nauli na biyu wanda shi wani ne zai maka, kuma kana ga wata kila kana da dama karama, to wannan shine ba kowa yake hakuri ba. To shi wannan shi ake samu tare da annabawa, idan aka yi musu za su yi hakuri kuma su bada hanzari kuma su yi istighfar, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani annabi daga cikin annabawan da suka gabata an cutar da shi, amma abinda yake cewa Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lam, ya Ubangiji ka gafarta wa mutane na, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam, ka shirye su ba basu sani bane. Ya neman musu shiriya, ya nema musu gafara, sannan kuma ya bada uzuri akan dalilin da ya ja suka yi laifi, ya ce fa innahum la ya'lamuna, sun yi akan rashin sani, da sun sani ba za su yi ba. Kaga wannan gaya kenan wajen, wato an kai gaya wajen hakuri kenan. Bayan kai hakuri kuma ka bawa abokin musuman ka hanzari, ka ce ina ga bai gane bane, bai fahimta bane, bai sani bane, ba na jin wani zai yi abin nan da gangan, ina jin yana cikin halin fushi ne shi yasa ya faɗi haka ko kaza ko kaza, irin dai wannan. Kaga wannan a cikin annabawa ake samun irin wannan. Sannan kuma ya zama hakurin da zaka kai shi, wato yayin da kana da dama ka daufanta, kana da iko, kana da hanyoyin da zaka rama, amma duk da haka sai ka kawar da kai ka ci ka yafe. Wanda ake cewa al'afu inda al-maqdira, wani baya yafewa sai dan kasancewar ba yadda zai yi, ba yadda zai yi, ba yadda zai yi, an fi karfin sa, ya kula cewa in yace ma zai yi motsi, to shi zai kara wato shiga wahala. To sai ce to nayi hakuri dan Allah, kuma kaga ba dan Allah ya hakuri ba, dan ba yadda zai yi ne kawai ya hakuri. To irin wannan hakurin ba shi zaka samu tattare da annabawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika hakuri lokacin da yake da iko ya rama. Yanzu mutumin da zai tashi ya ce ya rasulullahi i'dil, kai mana adalci, ko ya ji labarin an yi ya raba ganima ko fai'i, wani ya zo yana cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah, raban nan ba a yi shi dan Allah ba. To manzo Allah bai yi dan Allah ya, annabi na iya cewa a je a kawo shi a hukunta shi, yana iya wannan. Amma aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce rahimallahu Musa, Allah ya jika annabi Musa, an yi masa abin da ya fi wannan ya hakuri. To ballantana shi kuma lokacin da suka fita ɗaya daga cikin gazawa ɗinsa, cikin gazawar Hunain ne, ya baro sahabbansa, rundunarsa ya zo gindin bishiya yana kwanci, ya rataye takobinsa makaminsa. Farka wannan da zai sai ga wani arni ya cire takobin, ya ce waye yanzu zai kare ka, man yamna'uka minni ya Muhammad, ga yamin wanda zai baka kariya yanzu. Manzo Allah ce sai ya ce Allah, shikenan sai mutumin ya kasa komai, kuma gaba ɗaya sai ya kashe masalaka, takobin ya ta faɗi. Manzo Allah ya ce to kai kuma yanzu wa zai kare ka, ya rasulullahi afuwa, ya ce a kyale shi. Sahabbai suka taso suka gaishi tsaye ga manzo Allah, ya zo kashe manzo Allah amma bai nasara. To kaga wannan idan a irin wannan marran ne ai sai buzunsa, ba za a hakura ba, ku kashe arni, ku ƙona shi, amma ba za a lashe kyale shi ɗin tunda da ya abin nan. To ne sai al'afu inda al-maqdira, annabi lokacin da ya ci Makka da yaƙi, ka duba bayan ya ci su da yaƙi, duk kowa yanzu yana ƙarƙashin ikonsa, sai yadda yi da su. Bayan wasu daga cikinsu sun taimaka wajen amunana masa shi da sahabbansa a yaƙe shi, da ya tara su yake cewa me kuke zaton ma zannukum anni fa'ilin bikum, me kuke tsammanin zan yi muku. Suka ce khairan akhun karim wa ibn akhin karim, alheri muke zato ya dan uwa mai karamci kuma dan uwa mai karamci. Annabi ya ce la tathriba alaykumul yawm izhabu fa antum at-tulaqa, ba zargi tare da ku yau, ba mai zargin ku, ku tafi, kun zama free, kun zama entertu, wanda ga wannan ake yasa ake kiran su at-tulaqa, muslimatul fathi, wanda suka musulunta a lokacin ake kiran su at-tulaqa, wanda annabi ya ce ku tafi, kun zama entertu, ba wanda zai taba ku. To wannan martaba ce ba karama ba, babbar abin nan. Haka nan ashukur, godiya, tama babban abu ne, babban abu ne. Allah maɗaukakin sarki ya sifanta annabawansa da godiya, ya sifanta annabi Nuh innahu kana abdan shakura, shi bawa ne mai godiya. Ya sifanta annabi Ibrahim shakiran li an'ami, annabi Ibrahim mutum ne mai godiya. Wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bi shakirin. Ubangiji ya nuna fifikon da ya yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan sauran su masu godiyar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa Aisha, afala akunu abdan shakuran, ba zan zama bawa mai godiya ba. Ubangiji yake nuna ba zai yi muku azaba, matukar za ku yi godiya. Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, me zai sa Ubangiji ya azurta ku, matukar za ku yi godiya ku yi imani. La in shakartum la azidannakum, nace in kuka gode zan kara muku. Godiya martaba ce ba kankanuwa ba. Don haka Ibn Taymiyyah yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu gaba ɗaya su suka tattara addini duka, haƙuri da kuma godiya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su a cikin hadisin sa da yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair in asabathu as-sara'u sabara shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu ad-dara' sabara wa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min. Nabi yace abin mamaki ga al'amarin mu'mini, al'amarin sa duka alkhairi ne, in abun farin ciki ya same shi sai yayi godiya, wanda ya zama masa alkhairi. In abin baƙin ciki ya same shi sai ya haƙuri, wannan ma ya zama masa alkhairi. Ba wanda yake samun wannan sai mumini. Wanda ba mumini ba, ka duba duk sanda wani abu da zai samu mutumin da ba mumini ba, ka kula da yadda zai zama. Wato sai ya fi dabba dabbanci, ka dube shi ka ga irin yadda zai rika wato itiradi ga kaddarar Ubangiji. Danne ya Ubangiji, me yasa za ka yi min haka? Sha'anin arni ka jena, why me, me yasa ni za ka yi wa haka? Allah, ni me yasa nan? Wai why me? Wato shi yana ganin bai yi ba dalilin da zai sa Allah ya masa haka. Lokacin da aka yi gobarar abin nan kwari, wani arni da ya tuna akwai kudinsa ba, ce bai fi miliyan 15 ba, da ya tuna suna cikin abin nan, kukan kura ya ana rike shi, ya fada abin nan cikin rumfar da suka kone shi da kayan. Da dai kayan kudinsa su kone, shi ya zama da rai, gara suka su kone shi da su yabe kudin nasa lahira. To kaga wannan sai sha'anin arni, ko kaga mutum ya kashe kansa, abu bai taka kara karya ba. Kai Allah yana jaraba ka da abin da yake adaf abin da ya jarabe shi, ka haƙura, amma shi ya kasa haƙuri. Wani bawan Allah yake gaya mana, yace akwai wanda suka yi lokacin suna makaranta, ya yi karatu a Amerika, yace akwai wani da suka zauna da shi a makarantar da ya yi karatu, saboda gata ubansa jirgi ya saya masa, da jirgi yake zuwa makaranta, a jirgi yake zuwa makaranta, amma ya ce kawai kwatsam wata rana sai aka tsince shi ya shaƙe kansa a ɗakin sa ya kashe. To in ka bibiya, wani ɗan abu ne kaɗan, wani ɗan saɓani ne, ko ya haɗa shi da babansa ko da babarsa ko da wani wata karuwarsa, shi kenan sai ya shaƙe kansa. Duk wannan gatar da yake ciki, ce ka duba mutanen Sweden, suna daga cikin mutanen kai su ne ma waɗanda suka fi kowa kashe kansu suicide a duniya gaba ɗaya, tare da cewa suna cikin kasashen Scandinavia wanda sun fi kowa arziki, hatta a turai kasashen Scandinavian countries sun fi arziki akan sauran kasashe. Sweden ko baka da sana'a ko baka da komai, za ka ci ka sha, za a baka mahalli, za a kula da lafiyarka da karatun 'ya'yanka, ko baka da sana'a har ka samu sana'a gwamnati za ta yi maka wannan amma kuma sun fi kowa kashe kansu shi yasa mumini shi al'amarin sa daban ne nabi yace abin mamaki sha'anin mumini sai ga mumini da ta shiga jarraba iri iri amma kuma ka ganshi kyam ba za ka ga alamar to imani ya ratsa shi kenan da wannan aqida ce musulunci ya yi duniya duka shi yasa arna suke cewa babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wa sahabbansa wanda da shi suka ci duniya irin yarda da kaddara ta yadda da kaddara kuma yake yadda da cewa abinda Allah bai rubuta maka ba zai same ka ba abinda ya rubuta maka kuma sai ya same ka ba za ka iya guje masa ba shi to wannan ta sa suka tsaya kam ba su girgiza ba sawaka suka yi ta yin nasara wanda wannan yanzu ita ce aka rasa a cikin zukata na al'umma shi yasa kwadayi da rashin sanin cewa abinda Allah ya rubuta maka za ka same shi bai kamata ka bi hanyar saban Allah ka tsaya akan hanyar daidai wannan abinda aka rubuta sai ka san dan me za ka karkace ka neme shi ta hanyar saban Allah sannan ka san cewa in dan ka tsaya akan gaskiya ba wanda ya sai cuce ka kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal mu'minu ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana sun yadda cewa da wannan aqida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye duniya sun yadda da wannan wannan ita ce shine abinda Ibn Taymiyyah yake so ya bayyana anan dan haka ba daidai bane dan kana tuna wata musiba da ta samu ga gare ka ko ga wani masoyinka ka cika gari da raki da zage-zage da la'anta da tsinuwa ka mai da abin biki duk shekara ba daidai bane ba musulunci bane musulunci bai bada wannan tarbiya ba tarbiya ce ta shedan ba ta musulunci ba malai ce wa yustahabbu sawmut tasi wal ashir an su azumin tara ga muharram da kuma goma ga muharram wala yustahabbu al kuhul amma ba a sunnanta yin sa turare ba wato ka azumci tara da goma wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in baqitu ila qabil la asubanna at-tasi kamar yadda yazo cikin hadisi Ibn Abbas riwayat Muslim idan Allah ya kai ni baɗi to sai na azumci tara domin ya saba wa yahudu da su suke yin goman kawai to shi zai yi tara da goma a wata riwaya yana cewa a wata riwaya tana cewa falam ya'ti al-amr muqbil hatta tufi rasulullah wata shekarar bata zago ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati to amma tunda yayi kudiri aniyar zai yi to ta zama sunna don ba zai yi kudirin abin da yake saban Allah ba shi yasa sunna an ta suma tasi wal ashir wannan ita fa zama sunna har ma wasu daga cikin malamai sukan hana ma azumtar goma shi kadai duk da cewa ya halatta amma zama saboda suruna mukhalafa ga ahlul kitab sai su to kada kai ta goma shi kadai kai tara da goma to in kana da dama kai tara din to kakka bashi shi yasa anan malai ya ce wa yustahabbu ba wai wajibi bane amma mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gurin ya ci gurin yin haka amma Allah bai bashi iko ba dan haka mustahabbi ne kai tara da goma akwai riwaya da ta zo 11 amma bata inganta ba akwai riwaya da yawmin qablahu wa yawmin aw yawmin ba'dahu wannan bata inganta ba riwaya ce abin nan mursala ko munqati'a dan haka abin da ya tabbata tara da goma amma ban da 11 dan haka wasu suna cewa mataki na farko tara goma 11 sai kuma tara goma sai kuma goma to ba haka bane tara goma sai kuma goma wannan shine abin da zaka yi a sunnanci yayu wasu da cewa ai tunda dai sabawa ahlul kitabi ake so ayi to ai sai kai in baka samu tara din ba sai kai goma 11 kaga ka saba musu wasu suna hujja da wannan to anan abinda mu muke cewa a duk da sabawar annabi ya faɗi hanyar da za a saba a saba musu bai kamata a canza hanyar da wani abu daban ba kuma shin ka yarda in yi 8-9 ka yarda in yi 8-9 a matsayin saba ahlul kitab zaka ce a'a ba za a yi haka ba me yasa kace annabi bai ce tara ba to bai ce 11 ba wala yustahabbu alkuhul ba sunnan ta sa kulli ba wanda kamar yadda muka faɗa a baya wani hadisi ya zo bai inganta ba wanda ya magana sa kulli cewa mutum ba zai yi ciwo ido ba har abada to ba gaskiya bane in Allah ya ka ciwo ido ko ka sa kulli sai ka yi shi kuma sa kulli ma laifi kai tunda ba a saka ba wala yustahabbu alkuhul والذين يصنعون من الكحول من اهل الدين لا يقصدون به مناصبه اهل البيت مالن yace wadanda suke sa kulli kuma masu addini ba nufin su shine su nuna gaba su ga ahlul bait ba wa in kanu mukhti'ina fi fi'lihim duk da jeri sun yi kuskure abinda suka aikata amma kada a dauka cewa sun yi haka ne dan nuna gaba su ga ahlul bait don haka shine sai sa suke kulliya a ranar da aka kashe Husaini abinda ya faru shine wannan hadisi da aka kirkira na ƙarya wasu suka zaci hadisan gaskiya ne sai suke dabbaka su a aikace wannan shine kawai ya jawo suke yi ba wai zan su nuna farin cikin su ko su yi kulliya ranar da aka kashe Husaini ba kaga kamar masu cika ciki ana ai ba wanda yake cika ciki dan kawai ya nuna ya ji dadi an kashe Husaini a ranar saboda kawai an dora su akan cewa wanda ya cika cikin sa ko ya wasa a iyalansa ya yalwata musu to shi ma Allah zai yalwata masa a wannan shekarar gaba daya zai samu to wannan ta sa wasu suke yi amma ba wai dan suna kawowa a tunanin su cewa ai an kashe Husaini to bara mu yi murna ba kawai dai wannan rubabbun hadisi su suka ja su suka zame shine mallaka yake cewa waɗanda suke sa kulli kuma masu addini la yaqsiduna bihi munasabata ahlil bait ba wai suna nufin nuna gaba ga ahlil bait ba ya kamata a fahimci wannan haka nan masu cika ciki wanda ba su samu karantarwa ba ko ba su fahimci laifin kuskuren aikin ba kada a dauka saboda kawai kiyayya ne ga ahlil bait yasa suke cika cikin su a'a saboda su ma Allah ya cika musu aljihun su haka aka gaya musu wa in kanu mukhti'ina fi fi'lihim duk da dai sun yi kuskure a wannan aikin ومن قصد منهم اهل البيت بذلك او غيره او غيره wanda duk yayi wannan wato farin cikin ko yayi kulliya saboda nuna gabar sa ga ahlul bait ko ma wasu ba ahlul bait ba au fariha ko ya nuna farin ciki a wistashfa bi masaibihim ko ya huce haushin sa da musibar da ta same su malaike fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina Allah ya la'ance shi da mutane da mala'iku da mutane gaba daya wato duk wanda zai yi farin ciki dan an kashe Sayyidina Husaini ko an kashe ahlul baiti a Karbala yayi kulliya ya ci abinci ya more saboda tuna ranar yana jin dadi babu shakka wannan yace ya cancanci la'anar ubangiji kaga Ibn Taymiyyah bayan yayi togaciya cewa wasu da aka ga suna yi ka a dauka kiyayya ce ta sa suke wanda kuma har zai yi haka to wannan babu shakka ya shiga tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane duka faqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi la yadkhuluna aljannata hatta yuhibbukum min ajli kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa ba za su shiga aljanna ba har sai sun so ku saboda ni wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Yazid ibn Abi Ziyad al-Qurashi al-Hashimi mutumin Kufa ne shi kuma daga Abdullah ibn al-Harith shi kuma daga al-Abbas ابن عبد المطلب رضي الله عنه لفظنسا والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل للإيمان حتى يحبكم لله ورسوله نارنسا إذا وند رينا إكي أهننسا إيماني بزيش غزوش يتأيون كبهسي ياسوك دن ألا دمنزنسا توانا حديثي سلسلة سترى دلوني سبودا يزيد بن أبي زياد القرشي معلميد يواسن رونا ناشي sauraron nashi ta fuskar hadisi Imam Ahmad ibn Ma'in Abu Hatim Nasa'i da sauran malamai da yawa sun rauna nashi akwai wata riwayar ta Tirmidhi da Imam Ahmad daga shi Yazid din daga Abdullah ibn al-Harith daga Abdul Muttalib ibn Rabi'a wanda ya kawo shi da wannan lafazin Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahih amma ba haka bane saboda Yazid ibn Abi Ziyad kamar yadda muka faɗa malamai da yawa sun rauna nashi Imam Ahmad ابن معين ابو حاتم النسائي وانا دم malamai ne manya na hadisi sun raunana sha'anin Yazid ibn Abi Ziyad don haka hadisin sa ba zai zama hasan ba ballanta na zama sahihi akwai riwaya da tazo cikin Ibn Majah riwayar Abu Sabra An-Nakhai daga Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi daga Abbas ibn Abdul Muttalib wanda yake cewa mukan gamu da wasu mutane daga Quraishawa suna mukan zo mu gansu suna hira amma da sun gamu sai su dakata da hira su shiru sai su daina magana sai muka ambatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faruwa sai manzo Allah ya ce me ya samu wasu mutane suke hira idan sun ga mutum guda daga cikin ahli baiti sai su yanke hirar su wallahi la yadkhulu qalba rajulin al-iman hatta yuhibbuhum lillahi wa liqarabatihim minni ba wanda abin nan imani ba zai shiga zuciyar wani mutum ba har sai ya so su dan Allah kuma ya so saboda kusancin su da suke da ni to shi ma wannan hadisin yana da rauni Ka'ab ibn Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi riwayarsa daga al-Abbas mursala ce wato bai samu hadisi daga Abbas kai tsaye ba sannan shi kansa Abu Sabrata an-Naqai majhul ne wanda ba hadisin sa ba zai karbu ba alayyi halin riwayar tana da rauni kuma ina jin mun taba bayani akan wannan a baya lamma shaka ilayhi al-Abbas anna ba'd Quraysh yajfuna bani Hashim wato yayin haka yayin da Abbas ya kai masa kukan cewa wasu daga cikin Banu Hashim wasu daga cikin Quraishawa suna nuna jafa'in su ga Bani Hashim wa qala haka nan manzo Allah ya ce inna Allah safa Quraishan min Bani Kinana Allah ya zabi Quraishawa daga cikin Bani Kinana ya zabi Quraishawa wastafa Bani Hashim min Quraishin ya zabi kuma Banu Hashim daga cikin Quraishawa wastafani min Bani Hashim kuma ya zabe ni daga cikin Banu Hashim kaga wannan ya nuna wannan Quraishawa kabila ce da Allah ya zaba ya fifita ta a cikin Quraishawa kuma ya fifita Banu Hashim sannan kuma a cikin Banu Hashim kakkaba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zababbe ne daga zababbu to wannan ya nuna girman wannan girman gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga waɗanda suka yi imani wanda suka yi imani da shi suka bi tafarkin sa har mutuwar su to wannan su suke da daraja su suke da martaba su samu martaba su ta mu'mine kuma su samu martaba su ta su dangin manzo Allah ne a hada musu matsayi guda biyu amma wanda bai yi imani ba to martabar tashi kuma da dangantaka shi zuwa ga annabi ba za ta amfane shi ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu da bai ce duk wanda aikin sa ya da kirar da shi ya dakatar da shi baya to aikin abin nan nasabar sa ba za ta ciyar da shi gaba ba saboda haka idan suka yi laifi to su kuma nasu laifin sai fara kowa mu'mini shi yasa kaga yadda Allah ya saukar da tabbata da abilal sura cikakkiya da sunan Abu Lahab ana karanta ta har an tashi kiyama ashe kaga ba ɗaya suke da sauran mutane wanda basu kai su ba haka nan warwi anhu an ruwaito daga gare shi yace ahibbullah lima yazukum bihi min ni'amihi ku so Allah da abinda saboda abinda yake baku yake ciyar da ku da shi na ni'imomin sa wa ahibbuni li hubbillah ku so ni saboda san Allah wa ahibbu ahla baiti li hubbi kuma ku so ahlin gidana saboda sona to wannan hadisin akwai shi a sunan at-Tirmidhi da Mustadrak na Hakim da Mu'jamul Kabir na Tabarani wanda shi ma bai inganta ba ta fuskar isnadi bai inganta ba kuma mun taba wannan shi ma bayanin sa a karatunmu na Tuhfatul Iraqiyya shi kansa Ibn Taymiyyah mun faɗa a Minhajus Sunna ya raunana hadisi shi kansa Ibn Taymiyyah ya raunana shi yace isnaduhu da'if yace salsalar hadisin tana da rauni saboda fa inna Allah yuhibbu yajibu an yuhabba li dhatihi ubangiji ya wajaba a so shi dan zatin sa wa in kanat mahabbatu wajibatan li ihsanihi duk da san sa saboda ihsanin sa wajibi ne amma ko Allah bai maka komai ba wajibi ka so shi ba sai dan ya maka wata ni'ima ba ko ba abin da ya maka samar da kai kanta ni'ima ce wajibi ka so shi to haka dan zatin sa ake san shi ba dan yayi ihsani ba duk da ihsanin sa na sa ka ƙara san shi wajibi ne ka so shi to hadisin yana da rauni malai cewa hadha babun wasi'un yatulul qawlu fihi wannan magana ce mai tsawo in muka ce zamu fadada magana akan to magana ta yi tsawo sosai to haka zamu dakata anan da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimaka mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن
yace fadar Allah ta'ala qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Sai yace karin bayani akan wannan aya tana ta sama, domin nakan ji mutane na cewa hujja ce akan mulkin alzalimai ko kafirai. Ban gane hujja akan mulkin alzalimai ko kafirai ba, ma'ana in sun yi zalunci ko sun yi kafirci ko ma me suka yi Allah yana son su. Wato Ubangiji yana bada mulki ga wanda ya ga dama ya bashi, shine ma'anar man tasha'u. To mu tunda a Hausa muna fassara sha'a da so, sai aka dauka so kamar mahabba. Mahabba daban, mashi'a daban. Mashi'a ku nan majalisin ya kamata ya zama ku yanzu kuke bada darasi da lacca akan mashi'a. Akwai mashi'a kauniya dariya, akwai mashi'a diniya shar'iyya. Ko mashi'a diniya shar'iyya abinda Allah ya ga dama ya faru kuma yana son shi. Mashi'a kauniya kadariya abinda ya ga dama faruwar sa, ta yiwu yana son shi, ta yiwu kuma baya son shi. Amma da ya ga dama ya faru, ba abinda zai faru a cikin mulkin Allah ba tare da mashi'a sa ba. A ce wani abu ya faru cikin mulkin Allah a sama ko ƙasa, amma ba da ganin daman Allah ba, wato tirsasa Allah aka yi abin ya faru, wannan babu shi. Wanda shi wannan shi ke nuna maka cikakken mulkin Ubangiji. To Ubangiji ba da mulki wannan mashi'ar sa ce ta ga dama. Mashi'a in ya bawa mumini mai tsoron Allah adini, ta zama mashi'a ne shar'iyya, diniya, kadariya. Kuma in kuma ya bama wanda ba musulmi ba fa, ta zama mashi'a kauniya ce amma ba shar'iyya ba, haka ne? To kaga meye zai kare kici sai ga wanda bai san. Ubangiji yana bawa da mulkin sa, ya bawa wanda ya ja da Annabi Ibrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Kaga Allah ce an atahu Allahu al-mulk, baka ga wanda yake ja da Annabi Ibrahim ba yana jayya da shi dan Allah ya bashi mulki. Kaga Allah ne ya bashi, amma gashi yana so ya ce shi ma Allah ne. Annabi Ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Ubangiji na shine wanda yake rayawa ya kashe. Kala ana uhyi wa umit, ni ma ina rayawa in kashe. Kuma gashi Allah ya bashi mulki, sai mu ce Allah yana san shi duk da haka. Ya ba wa Fir'auna, Fir'auna ba mulki aka bashi ba. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi. Ma haka yace ba, ba Allah ya bani mulkin Masar ba, ga koramunan suna gudu ta karkashin gidana, ba kwa gani ne? Wato ku ga irin mulkin da nake fantama a ciki ba. Yanzu ni za ku zaba ni ne na fi, ko kuma wannan wanda ba shi da ma bakin da zai yi magana, wulaƙantaccen da ba shi da ma bakin da zai yi muku bayani ku fahimta. Kaga takama yake da cewa yana da mulki. Saboda haka ita kalmar mulki, da an ce an ba mutum mulki, ba shi yake nuna zai zama mashi'ar Ubangiji shar'iyya kauniya ta bashi ya yi abin da Allah yake so. Faqatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Annabi Dawud Allah bashi mulki bayan ya kashe Jalut, sai Ubangiji ya bashi mulki ya daukaka shi, ya bashi annabci. Kaga wannan mashi'ar Ubangiji ce kauniya, sannan kuma mashi'a ce shar'iyya, domin Dawud ya haƙƙaƙa abinda Ubangiji yake so a doran ƙasa. To wanda yake karatu duk ba zai samu rudu ba. Wannan yace wace alama ce za ta nuna cewa Allah yana so na, kuma ina kan daidai. Na farko, yi kokari ka zama mumini akan istiqama, wato kana bibiyar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi, kul amantu billahi thumma istaqim. Ka zama haka, idan ka rike gaskiya, ka rike Allah, to Ubangiji zai so ka. In ya so ka, zai gaya wa mala'iku, kamar yadda Annabi ya ce, zai gaya mala'iku cewa ina son wani kuso shi. mala'iku duk su so shi, sannan mala'iku su yi shela a sa mala'ika Jibril ya yi shela a duniya, Allah yana son wanda ku so shi sai ya sa masa kabul a doran kasa. Kaga duk mutanen kirki na san shi, alama ce ta cewa mutumin nan yana tare da Allah. Soyayya, ina nufin soyayya ta mutanen kirki, ba irin soyayya da ɗan iska za su yi wa wani ɗan iska ba, ko wani ɗan bal'ar ne kaga samari na san shi, ba irin wannan ba. Soyayya ta ahlullah, su so mutum, kaga duk inda aka shiga mutanen kirki suna san shi, alama ce ta yana da kabuli a wajen Allah. Wasu suna da tanwayi, idan Allah yana son ka, to kawai duk tudun da ka durfafa sai ka haura shi. A ba haka bane, saboda haka zaka iya shiga matsala. Ina jin karatun da muka yi kwana biyu, sati biyu can baya da suka wuce akan wannan. Don Allah, ina son a yi min bayani game da kaciyar mata a musulunci, domin na halarci wani workshop wanda aka tattauna game da child abuse. Aka ce yi wa mata kaciya shi ma child abuse ne. Sannan kuma ya ce a shekara nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na Aisha, kuma shin ya kwanta da ita a lokacin, ko kuwa a'a, saboda su ma sun ce yi wa mace aure da wuri shi ma child abuse ne. To wannan kiraye-kiraye ne na Yahudawan duniya domin su lalata tsarin tarbiya da kuma tsarin dokokin musulunci, wanda suna ta yi kuma ba za su daina ba, karkaza ta za su daina, sai dai kawai ahlul haqqi su ma suna ta su cirjiyar. Haka za a yi ta yi tun kafuwar duniya, haka aka yi ta fama. Sira' ne bainal haqqi wal batil, ba za a daina shi ba har a kiyamar ta shi, karkaza ta akwai lokacin da za a daina. Sai dai kawai wani lokaci ku yi nasara, wani lokaci su yi nasara, haka za a yi ta yi har Allah ya naɗe ƙasa da abin da yake kanta. Kaciyar mata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita makruma ce, mustahabbi ne, ba wajibi ba ce, ta maza wajibi ce, amma ta mata Annabi ya ce makruma ce, makrumatul linnisa. Saboda haka ana yi. Ummu Atiyya tana daga cikin waɗanda ma suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, har yake mata irshadi, yana cewa katta yanka da yawa. Wannan ya tabbata a sunna, saboda haka wanda zai yaki wannan, to sunna zai yaka, musulunci zai yaka. Kai musulmin da kake kishi ba lalle kai ba za ka yadda da shi ba. Annabi yana cewa izal taqal khitanani, me khitanani? Khitanun yace khitanani, ai khitanun wa khitanun, khitanur rajul wa khitanul mar'a. Ashe ka ga mace ma ana mata khitan. Wannan hadisi ne sahihi fi sahihain, izal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl, hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Saboda haka wannan sunna ce ma'rufa, duk da dai ba wajibi bane, kamar yadda ta maza take wajibi, ta mata ba wajibi bace, amma kiransa child abuse kamar zagin manzo Allah ne, kace cin zarafin yara ƙanana ne, cin zarafin yara ƙanana ne, kamar da suke cewa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ake zagi. Haka nan auren yarinya ƙarama, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, to laqad kana lakum fi rasulillahi uswa, Annabi ba zai yi abin da yake cin zarafi ga wani ba. Annabi ya auri na Aisha tana shekara 6, sannan ya tare da ita tana shekara 9, ya zauna da ita shekara 9, sannan ya rasu tana shekara 18. To su a lokacin suke so ta yi aure, a lokacin da ya rasu su kuma lokacin ne ya halatta ta aure shi. Kaga wannan mu a musulunci ba mu taɓa karɓar wannan ba, ba za mu taɓa yadda da wannan ba. An yadda ai aure da yarinya karama, illa iyaka ba za ta tare ba sai an ga cewa kashinta yayi ƙarfi yadda za ta iya tarewa. Nana Aisha ba tare ba sai da aka kula cewa ta kai munzalin da za ta iya tarewa, kuma abin da ya same ta. Saboda haka wannan ita ma da'awa ce ta Yahudanci, yasa kai gaba kuma za ka ji an ce a daidaita maza da mata wajen gado. Wai su za su yi maganar a daidaita maza da mata wajen gado, wanda su a shari'ar su ba ma wani gadon da will kawai ake wasiya ce, in yayi wasiya ce a ba karansa ba wanda ya sai ci, ba yayansa ba, kowaye ba wanda ya sai ka ba. To wanda yake da irin wannan tsarin a tsarinsa kuma zai zo yana taba musulmi, wanda su ya wajabta cewa tilas sai an bata wani kaso, shi a nashi dokar mutum in ya mutu yana iya cewa ma ya rubuta wasiya cewa duk dukiyarsa a ba karansa. ya rubuta ko kuma ai ta kula da gawarsa shi ka abin ne shi kawai a kai shi wata ma in an gano yadda ake tashin mutum bayan mutuwa an yi cin shi gaban zamani dibbin zamani shi sai ai amfani da tashe shi da ci gaba da yawo a duran kasa saboda haka dukiyarsa kawai ai ta sarrafa ta wajen kula da gawarsa to kaga wanda suke da irin wannan tunani kuma sa zo su yi magana akan gadan mace to sai dai aka rena ka kuma ba abin da za a yi ba kaga akwai renin wayo anan mace ce aka sake ta tana da aka sake ta saki uku daban-daban bayan wani lokaci sai mijin ya mutu kafin ta haihu ko tana da gado ba ta da gado an yi saki uku shikenan igiyar aure gaba ɗaya ta tsinke sannan kuma shi yasa ba ta da ciyarwa ba ta da nafaka ba ta da sukuna domin yanzu ba ta da wani haƙƙi a kansa sannan kuma ana iya yi wa jaririn suna da abinda mahaifinsa ya bari kafin a raba gado a ƴan uwan mijin su za su bada abinda za a yi suna dukiyar da ya bari kuma sai an raba shi ma yana cikin kaso wannan kuma ya ce mahaifina ya rasu tare da wani laifi da ne masa duk da na roƙe shi gafara kuma ya ce ya yafe min to amma har yanzu zuciyata bata nutsu ba dalili shine duk abinda na dosa na rayuwa ba daidai nake ko baya samun ci gaba ne baya in samun ci gaba ba to wannan kaga ai duk alama ce wacce da muke faɗa cewa wani yana da cewa shi in ya zama kilin a gurin ubangiji to ba wani abu da zai same shi ba haka bane wani abu ne daban ba wai wancan bane da ka nemi gafarar sai ce ya yafe maka ai shikenan haka Allah ya ce yayi kuma yayi kuma sannan duk haka ubangiji ai ta maka bita da kulli saboda wannan ba bita da kulli bane saboda haka abinda zaka ka yawaita yi masa addu'a yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu aikinsa zai yanke sai abu uku to ciki ya faɗi yaro na kware da zai ta ci zai ta masa addu'a to ka ta yi masa addu'a ka yi abubuwan kuma da ka san in yana da rai zai ji daɗi ka kyautata wa danginsa ƴan uwansa waɗanda abokansa wanda ka san za ka iya kyautata musu kana da halin kyautata musu ka yi wannan shi ma duk yana daga cikin biyayya ko da kuwa ya rasu idan maniyyata zuwa aikin hajji za su tafi wasu kan ce a gaida musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba haka aka annabi duk inda kake in ka gaishe shi Allah ya wakilta mala'iku da suke kai masa gaisuwar a kabarinsa in an ce sai wanda ya je ya kai maka gaisuwar ka shi ma da ya fita ya shiga jirgi an sauke shi ya je ya ga fitilu da yau duk ya manta da wani sakon gaisuwar ka ba wata gaisuwar ka saboda kai salati anan a daga dan ka gaishe shi wane ne sahabin farko a cikin maza tsakanin baffan Khadija wanda shi ma ya gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar Abubakar shine lokacin Waraka ibn Nawfal wanda ya maganganun sa suka nuna ya yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da ya zo maka shine irin abin da ya zo Annabi Musa abin da ya zo Annabi Musa wahayi kenan wannan ya nuna ya gaskata amma ko kula a lokacin Annabi ma ba a ce yayi wa'azi ba annabcin sa aka bashi amma ba a bashi manzanci ba lokacin ba a ce kun fa anzir ba a ce wa anzir ashiratakal aqrabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir kun fa anzir duk wannan bata zo ba saboda bai fara kira ba Abubakar shine ya fara ansa masa lokacin da ya fara kira an gane shi yasa shi kansa yake cewa da zan riski lokacin ka da na tsaya ta taimaka maka wato da zan lokacin da ubangiji zai ce ka kira mutane to ni zan shiga tare da cikin wannan su taimaka maka don haka shi yasa ba ambato shi shi ya rasu kafin lokacin a fara kira a ce a zo a musulunta shi yasa manzo Allah ya ce ba mutumin da na kirawo face yayi inda wajen an samu in ba Abubakar da haka ake ambato Abubakar a dandan shi Waraka maganar sa lokacin saukar da Iqra ne lokacin babu magana ta shi kai wa'azi an fahimta saboda ka annabci Allah ya bashi da Iqra sannan kuma ya bashi manzanci da ya ayyuhal mudassir qum fa anzir menene sunna ta yi da shi dangane da sanya takalmi da kuma cirewa domin nukan ga idan za a shiga to idan za a shiga masallaci ne ko idan za a shiga sai a fara cire kafar hagu idan za a shiga sai a fara cire kafar hagu idan kuma ka fita sai ka fara sanya kafar dama, sannan wajen shiga da fita a masallaci ake yi. Wajen sa takalmi haka idan ba abinda ana so ka sa ta, ka fara sa takalminka da kafar dama, wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take faɗa. Komai abin nan fara da dama yana bawa Annabi sha'awa, yace ta ce wa fita na ulihi, da wajen sa takalminsa. Wajen fita daga masallaci ana so ka fara da kafar hagu sannan da kafar dama. Haka ba sharadi bane in ka fita da kafar hagun ka fara sa takalmi, ka fito da ta daman mana, ka fito duka sai ka sa takalminka kuma da ta. Wani yana so da ya fitar da kafarsa to shiga cikin takalmi za ta shiga, ai ba dole bane. Saboda haka fita da kafafuwanka kamar yadda aka ce ka fara daddaman da kafar hagu, sannan ka abin nan ka sannan ka fitar da ta dama, sai kuma ka sa takalminka. To menene ba shikenan? To wani baya so kafarsa ta taba kasa, saka sai yake tunanin to ya zai yi, ka hakura kafar ta ka taba kasa kai sunna, wannan shi yafi maka. Wannan shine darasinmu na ƙarshe, sai kuma bayan sallah insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.